atu ala ilqa'iha fil baiti, amma an tabbatar za iya wanzar da sallar nafila din a gida, wannan ba abin da ya hana ba abin da ya kore. To ta nan ne za a yi hada hadisan guda biyu, da aka ce ba za a yi sallar idi, ai ba za a yi sallar nafila gabanin sallar idi da kuma bayan sallar idi ba. Wannan ana nufin anan a masallacin, a musalladin anan,
amma idan aka koma gida ba za a yi sallar idi,
guda biyu an yi aiki da su kenan, an fahimce ni? Yawwa, duka hadisan guda biyu su an yi aiki da su. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim, Ibnu Majah da yarwace hadisin da isnadi wanda yake mai kyau. Sannan da yace at-tahlilul lafzi la yusalla qabla al-eid shay'an, ay la yusalla nafilatan qabla salati al-eid, imana baya sallar nafila gabanin sallar eid. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan. Fa idza raja'a ila manzilihi ba'da salati al-eid, idan ya dawo zuwa gidansa baya sallar eid sai yayi nafila, wannan fala mani'a, ba abin da zai hana. Sai fiqhul hadith da muka fahimta, abinda aka fahimta a wannan hadisin abubuwa guda biyu ne, yan uwa: adamun nafli qabla salati al-eid, wa taqaddamu tafsilu zalika, wa taqaddama tafsilu zalika bi fiqhul hadith as-samaniya was-sab'in, cewa lallai ba a sallar nafila gabanin sallar eid. Wannan shine abin da muka fahimta a wannan hadisi. Wannan maganar ma ta riga ta tabbata, ta gabata a baya a cikin fiqhul hadith din da muka karanta, hadisi mai namba na 78. An kawo a cikin fiqhul hadith din cewa lallai ba a yi wata sallah ta nafila gabanin sallar eid, wanda muka karanta a baya. Na biyu, mashru'iyyatu salatu raka'ataini fil manzili ba'da ruju'i min salati al-eid, an shar'anta, ma'ana ya halasta a yi sallar nafila raka'a biyu a gida bayan an yi sallar idi an koma gida, a yi nafila ainihin wato raka'a biyu, wannan ja'izi ne kamar yadda muka karanta a ainihin wancan hadisin. To ina ga lokaci zai ba mu dama mu samu hadisi na uku, sannan sai mu saurari abin da ya kamata mu jina tambayoyi insha Allah. Wa anhu, har ila wannan hadisin ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yarda, yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhruju yawm al-fitr, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fita a ranar idin karamar sallah, wal adha da kuma ranar idin babbar sallah, ila al-musalla, zuwa ga ainihin wato musalla, shine filin da ake sallar idi. Wa awwalu shay'in yabda'u bihi salat, farkon abinda manzon Allah yake fara idan ya shiga musalla din shine yin sallah, ma'ana a tashi ayi sallah, ayi sallar idi raka'a biyu yayi kuduba, summa yansarifu, sannan ya juya, fa yaqumu muqabilan nas, idan ya juya sai ya tashi gaban mutane, ya fiskanci mutane, wan nasu ala sufufihim, mutane kuma suna nan a halin safun su kamar yadda suka yi sallah. Manzo Allah ya tashi a gaban su ya tsaya, fa ya'izuhum, sai ya yi musu wa'azi, ya yi musu gargadi, ya yi musu nasiha, wa ya'muruhum, ya umarce su da abin da ya kamata, musamman kamar yadda ya umarci mata da su dinga yawaita sadaka, nan take suka dinga ciccire kayan adon su na warwaraye da dan kunnaye, suna ajba da suna bayar da sadaka. Dan haka wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake, muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka ruwaci hadisi. Ma'anar wannan hadisin shine yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ayyuka na ranar sallar idi, yana fita zuwa ga musalla, yana fita, idan ya fita wajen musalla yana farawa da sallah ne, qabla al-khutubati, gabanin khutuba, wa iqbaluhu ala an-nas, sannan ya fiskanci mutane lokacin da yake yin khutuba. Kaga ana so mai khutuba ya fiskanci mutane, ko mai wa'azi ma ana so ya fiskanci mutane, domin da wannan fiskantar ne mutane za su fi fahimtar abin da yake faɗa, hankalinsu yana kawowa gare shi, suna jinsa da hankali, suna sauraron sa da kunnuwa, sannan kuma suna fahimtar sa da hankali, musamman shi ma lokacin da yake kallon mutanen yana ɗan ishara, wannan ishara ɗin suna ƙara fahimtar da mutane abin da yake so ya faɗa, na daga ƙarfafa magana ko raunin abin da yake zai fada ko wani abu na tausayi ko wani abu na jin kai ko wani abu mai karfin ko karfin magana misali wannan ishara din demonstration da shi mai wa'azi yake yi suna ƙara ƙarfafar da fahimtar shi mai sauraro dan haka shi yana daga cikin hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fiskantar mutane suna nan a cikin halin sufunsu sannan bayan wannan washtimalu khutbatihi ala wa'azin wa irshadin khutbar manzon Allah tana tara abubuwa kamar wa'azi da shiryarwa wa tanbihin da fadakarwa wa tahzirin da tsawatarwa wa tarku tanaffulu qabla salati al-eid da kuma barin sallah nafila gabanin sallar eid wa ba'daha da kuma barin nafila bayan sallar eid hakaza kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama haka shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take aine wato a ranar idin karamar sallah ko idin babbar sallah sai ainihin wato fiqhul hadis mashru'iyyatul khuruj ila al-musalla lalle an shar'anta fita zuwa ga musalla in an ce musalla ba masallaci bane ba musalla shine fili tarwal inda ake sallar idi ko ake sallar roƙon ruwa ko ake sallar kisfewar rana yawwa sannan nabiyu taqdimu salatul idi qabla alal qutubati lalle ana so a gabatar da sallar idi gabanin kuduba sabanin sallar juma'a wanda ita sai an yi kuduba ake sallah amma sallar idi sai an yi sallar idin tukunna ake yin kuduba sannan abu na uku adamu wujudu minbarin fil musalla ba a sanya minbari kaga manzo Allah ba minbari aka sa masa wata alama aka sa an gane inda zai tsaya a wurin alama aka saka ba minbari aka saka masa ba yawwa likauni salati fi ghairi al masjid saboda sallar ba a masallaci ake yin ta ba a fili ne ake yin ta na hudu muhtawiyatul kudubati mun ji abinda kudubar take tattara ma'ana abinda kudubar take kunshe da shi shine a samu umarni a samu wa'azi a samu gargadi a samu tsawatarwa da abinda ya kama da wannan to wannan shine abinda ake bukata aine wato a cikin kudubar shi mai yin kuduba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi to yan uwa wannan ita ce nukda ta karshe da zamu ainihin takaita a kanta wayannan hadisai guda uku insha Allah Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji gare su sannan abu na biyu shine ina so dan kudaitar da mu dangane da wannan wata mai albarka da muke ciki shine watan Rajab watan Rajab yan uwa wata ne mai falala mai albarka yana ya isa daga cikin falalarsa yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu da Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara can sai ya ce minha arba'atu hurum daga cikin watannin akwai guda hudu gididdigar watanni a wajen Allah ta'ala guda goma sha biyu ne daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma ko yaƙi ba a yi a cikinsu wayannan watanni guda hudu ko yaƙi ba a yi a cikinsu wayanne ne watanni guda hudun nan akwai watan Zulqada watan ainihin wato 11 ba a wata ne mai alfarma saban da'a biyayya ga Allah ayyuka na alkhairi a cikinsa ba daidai yake da na sauran watanni ba kamar yadda sabawa Allah a cikinsa ba daidai zunubin girmansa yafi sabawa Allah a cikin sauran watanni duk da cewa saba Allah kwata-kwata ba a su domin Allah ma ya ji hankali a cikin fala ta zulmu fihinna anfusakum kada ku kuskura ku zalunci kawukan ku ma'ana ku sabawa Allah a cikin waɗannan watanni an fahimta sannan akwai watan Zulhajji watan Zulhajji yana daga cikin watanni masu alfarma watan 12 kenan sai kuma watan 1 shine watan Al-Muharram shi ma yana daga cikin watanni masu alfarma wayannan guda uku sun suna jere to sai shi wannan guda 1 malamai suna ce masa Rajabul Fardi ko Rajabul Mudmar wato wata wanda yake a ware shi kadai daga cikin yan uwansa masu alfarma na haka watan Rajab wata ne mai alfarma sabanin yadda zamu ji wasu daga cikin malamai suna ta korewa ma'ana watan bai da wata falala watan bai da wani abin da ake so ayi ko a azumce shi ba maganan azumin su ba maganan suna cewa duk wannan abin ba abin da ya tabbata a sunna ba haka bane ba haka bane kaddara ko da hadisan da suka yi magana dangane da falalar watan rajab hadisai ne masu rauni to ai hadisi mai rauni ko malaman hadisi ba su hana aiki da shi ba hadisi wanda ba haramun ne a aiki da shi ba inganta ba ainihin wato hadisin da yake mataruki ko hadisin da yake mawdu'i amma hadisi da ifi a babin falala da targibi da tarhibi wannan babu laifi malaman hadisi sun inganta sun wafaka za a yi aiki da shi ko da Imam An-Nawawi a cikin littafinsa na 40 hadisi An-Nawawi ya kawo wannan magana dan haka hadisai ne da za a ce masu rauni galibi to don raunin su ba zai hana a yi aiki da shi ba da yawa hadisan da suka zo masu rauni ba yana nufin manzon Allah bai faɗi maganar ba ne a'a sun zama masu rauni ne saboda hanyar riwayar da hadisin ya zo shine ya sai suka zama masu rauni daga cikin magabata akwai malamai akwai wani malami Ibnul Hajj malamin sunna ne kwarai na gaske yana da kishi akan sunna kwarai ya rubuta wani littafi Al-Madakal daliban ilimi na san duk sun san wannan littafin shahararren littafi ne kuma ya karantar abin da yake na sunna da bid'o'i da ba su inganta ba wata rana a kudayinsa na riko da sunna ya ga wani hadisi hadisin yana maganar cewa kada mutum ya yanke farce ranar Laraba idan mutum ya yanke farcen sa ranar Laraba ciwon kuturta zai iya kama shi shikenan sai ya yi bididdigin hadisin sai ya ga hadisin da'ifi ne bai inganta ba kawai sai ya yanke farce kawai sai kuturta ta kama shi sai ya yi ru'iya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce masa a'a yaya baka ga ya haka baka ga hadisi bane ba da akai me yasa baka aiki da hadisin ba yace ya rasulullah ai na bi diddigin hadisin na ga mai rauni ne yace a to cewa na faɗi hadisin bai ishe ka ba cewa kawai na faɗi hadisi bai ishe ka ba yace to ai gashi na yanzu gashi na yanzu don haka mutane a kiyaye ba wai kawai kullun an ga hadisi dha'ifi ana neman kwandon shara da shi ba abinda malamai suke faɗi dangane da hadisi da'ifi hadisi mai da'ifin nan guda ɗaya ya fi maganar malamai 70 in an ce malamai 70 ba wai maganar lissafi iya adadin malamai 70 ba ne ana ganin lissafin adadin malamai 70,000 ko ma iya dukkan malaman zamani hadisi da'ifi maganarsa ta fi maganar waɗannan malaman ta yanzu kaddara kana da wani malaminka da ka yarda da shi da tsoron Allahsa ka yarda da tsoron Allahsa ka yarda da ikhlasinsa ka yarda da irin al'amuransa ka nitsu da shi don Allah in ya gaya maka magana ba za ka aiki da ita ba za ka aiki da ita to irin waɗannan malaman da ka yarda da su masu haƙiƙanin tsoron Allah da ikhlasi na ƙwarai amma hadisi da ifi ya fi maganarsu 70,000 ire-irensu mutum 70,000 kuma wannan hadisin ne za a ce a dinga ƙoƙarin neman kwandon shara da shi a ji a zuwa ai kaga abubuwa da yawa na addini za a zubar kenan ko ba haka bane in irin wannan hadisin za a ce a dinga neman kwandon shara da shi ba abubuwa da yawa na addini da mutane al'umma za su amfana za a kai su kwandon shara a zubar kuma da yawa malamai za ka samu suna ta wannan maganan cewa watan rajab ba wani magana abin da ya inganta cikin sa a je a zubar ba hadisai ne masu rauni ba su inganta ba waye waye da abin da ba daidai bane kaddara ai ya ishe mu ayar alqur'ani ta tabbatar dai cewa wannan wata yana daga cikin watanni masu alfarma zamawarsa watanni masu alfarma bai isa falala ba sannan a cikin wannan watan ne fa akai isra'i da mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kadai bai isa watan ya zama yana da falala ba idan muka ce za mu yi darasi akan isra'i da mi'raji in Allah ya yarda ma ina ga watakila in wani sati ya kai mu watakila ko iya a darasin kawai da za mu yi kenan in aka ce za a yi darasi akan isra'i da mi'raji na manzon Allah kawai da mu'jizoji da irin ayoyin da suka faru a cikinsa shi kadai ya isa ibra ya isa izna kuma ya faru a cikin wannan watan faruwar isra'i da mi'raji kawai ya isa ya tabbatar da girma da falala na wannan watan ko ba haka bane faruwar isra'i da mi'raji shi yasa da yawa kasashen duniya za ka ga suna tarurruka a cikin wannan watan na tinawa da Isra'i da Mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaka ga limamai da yawa kudubobin su suna kudubobi akan Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayin Isra'i da Mi'rajin. Kuma cikin wannan wata ya faru. Zaka ɗan uwa wannan wata mai albarka ana so a dinga raya shi da ibadu qiyamul layli yawaita istighfari ainihin wato azumi na ranakun wata din. A cikin bayin Allah akwai wanda sun kama azumi yanzu wannan watan Rajab har Ramadana suke danganawa. Ana ce musu me sawmu 96 a sawmu 96 wato azumin kwana 96 nan haka suke yin su. Kuma malamai sun gwada hakan ya inganta. To mu ba za mu iya wannan ba, dan daidai din mu tsinta mana mu yi wannan wata saba wa Allah a cikin sa ba daidai yake da sabon Allah na kowane wata. Wata ne mai alfarma. Ibada a cikin sa ana ninninka ba daidai yake da sauran nau'o'in ibadu ba. Ina fata an gane. Babban abin da ake so a dinga yi a cikin wannan wata babu kaman istighfari. Yawaita istighfari. Malamai suna cewa wannan watan Rajab wata ne na istighfari. Watan Sha'ban kuma watan yawaita salatin Annabi ne. Watan Ramadan kuma watan yawaita karatun Alkur'ani ne. Shi yasa malamai suka ce الرجب للتخلي وشعبان للتهلي والرمضان للتجلي. شي وتن رجب وتن تخلي وفنت لقبر زنبي وتن شعبان كما للتهلي وتن نين أدود صلاة النبي وتن القرآن كما وتن رمضان كما وتن القرآن tajalli wata ne na tajalli da ubangiji shine zaka shagala da karatun alqur'ani. Na fata an gane. In wannan watan bai da albai da wata falala, me yasa watan yana kamawa manzo Allah yake wasu addu'o'i a cikin sa? Yana ga cikin addu'o'in da manzo Allah yake yana cewa me Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna ramadan. Kullu haka manzo Allah yake addu'a. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna ramadan. Idan me yasa manzo Allah bai addu'an albarka a sauran watannin ba sai a Rajab? Ashe wannan yana gwada maka Rajab din tana da wata falala ta musamman. Ga hadisan da yawa suka tabbatar da wannan. Dan haka jan uwa mai yawaita istighfari a wannan wata. Kuma malamai suna cewa watan Rajab wata ne na shuka har ila yau. Watan Sha'ban wata ne na jaran amfani. Watan Ramadan kuma watan girbewa ne. Har suke cewa mutumin da bai yi shuka ba dan Sha'ban ya zo zai samu abin da zai jara ne. Mutumin da bai jara wani amfani ba a Sha'ban a Ramadan ya zo zai samu abin da zai girbi ne, ba zai samu ba. Ma'ana ka fara raye zuciyarka da nau'o'in ibadu tun daga yanzu, ka samu abin da ka rike. Idan Sha'ban ta zo ka ƙara ƙarfi, in Ramadan ta zo ka shiga tsundum, shine tajalli din kenan. An gane ko? Dan haka kada mu shagala mu yawaita istighfari kwarai. In zaka sawa kanka wani adadin na istighfari kullun 1000 ne, ainihin wato 2000 ne, kai in ba ka iya wannan adadin ba, to kullun ka dinga yawaita addu'o'i na neman gafarar Ubangiji, komawa zuwa ga Allah, neman gafarar Ubangiji ko da yaushe. An gane ko? Allah madaukake sarki albarkace mu da wannan wata da alkhairin da suke cikin sa. Allah ba mu ikon raya shi wannan wata na Rajab mai albarka da nau'o'in ibadu. Kuma Allah ya karba mana ya ba mu ikhlasi a cikin sa. Tun daga yanzu ne mutum zai fara kokarin jarin zuciyarsa dan ya dace da nagartattun ibadu a Ramadana. Yawa, saboda dama ya sani ana cewa watan azumin tsofaffigo na to ai kaga ba tsofaffi ne kadai ba, waya abin da yasa ake cewa maganar watan azumin tsofaffi a da ne eh waya da din ana lura ga cewa tsofaffi su suka fi kusa da lahira ko ba haka ba? Su suka kai ba yanzu ai kana iya tafiya ko ba haka ba? Kuma tsofaffin nan su kadai suke son aljanna, kai ma kana son aljanna. Na haka wata ne na mai tsoron Allah da zai kokarin ya tsaya ya raya shi. Wata ne na mai neman rahamar Ubangiji. Wata ne na mai neman gafarar Ubangiji. Ne wata ne na mai neman kusaci zuwa ga Ubangiji. An gane ko? Ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon kusaci zuwa gare shi, ya karba mana ya datar da mu. wannan shine insha Allah sannan daga ƙarshe kamar yadda muka faɗa dazu a cikin karatu cewa akwai Kafiratul Mahabba Islamic Foundation ta yi ba wanda zai masa dinki ba wanda zai masa dinki wata mata bazawara ce ita kadai tana ta fama da abin da za ta ci ne sai ta shekara biyu uku ba ta yi dinki ba a matsayin ta na mace da take son ado a matsayin ta na mace da take son ta dinga sanya tufafi wata kila bazawara ce tana neman aure yadda za ta shiga galibi al'ada ta nuna sai da kulliya da ado ko ba haka ba kai ado da kulliya ma ai ya zama dabi'a ce ta mata naka idan ba ta da ado da kulliya ma tana jin kunyar kanta da kanta ma sai kai ka saya mata abin da za ta yi ado da shi ka tufatar da ita Allah ne kadai ya san abin da za a biya ka da shi an gane so ta shirya yin wannan aiki saboda Allah dan neman yardar Allah wanda duk yake da niyya na iya kawo tufafinsa wannan masallaci na mai albarka za a tara kuma a gabatar musu insha Allah Allah mu da yake sirki ya bada iko da wannan nake ganin idan akwai masu tambayoyi an sa tambayoyin abin da muka sani insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa alaikum salam a zakai zakai ta ana ce mata salatul ishraq ko sallar fitowar hudowar rana sallar fitowar rana za a yi ta dan uwa yana tambayar cewa idan mutun ya dace tunda an yi magana cewa ba a sallar idi ka ba a nafila kafin sallar idi to ya mutun idan ya zauna a masallaci a ranar sallar idi har rana ta fito zai yi wannan nafila ta salatul ishraq din nan da manzo Allah ya ce idan mutum ya yi sallar asuba ya zauna a masallaci har rana ta fito ya tashi yana fila raka'a biyu za a bashi ladan aikin hajji da umra cikakku cikakku har a ranar sallar idi ma za a yi wannan nafilar za a yi ai abin da ake magana a musalla ne ba za a yi ba ka ji ko a musalla a filin sallar idi ne ba za a yi ba ai kaga mun ce manzo Allah in ya dawo gida yana yi ko wannan bai hana ba wallahi ta'ala alam na'am wa alaikum salam wasu malamai suna hada su suka ce salatul ishraq salatul shuruqi an gane ku salatul shuruq da salatul wadha duka ɗaya ne wasu malamai suna raba su amma gaskiya suna rabe ne domin ita walaha lokacin ta da yana yi misali tun daga hudowar rana idan ta fito ta daukaka lokacin ta yayi amma an fi so a yi ta kamar irin misalin karfe 9 an gane ku ita kuma salatul shuruq mutun da ma yana masallaci ne da zarar rana ta fito ne zai tashi yayi tanafila raka'a biyu amma akwai masu karawa su yi taraka a hudu an gane ba yawa wallahu ta'ala alam so za ka yi wannan sannan ka yi walhaka kuma daga baya yawa in kuma ka hada sun duka ka yi su a matsayin walha ta yi wallahu alam na'am wanda suke idi a cikin masallaci na'am na'am bai a masallaci na haka ne bai sallar idi a masallaci ba bai kuma yi sallar kudu ba akan minbari ba mai yasa ai daga ƙarshe kaji an ce saboda sallar ana yin ta a musalla ne to amma idan sallar idin ta kama za a yi ta a masallaci fa wannan babu laifi a yi nafila an gane na farko matukunna babu laifi a yi nafila ta tahiyatul masjidi a masallaci in a masallaci ne an gane sannan babu laifi a yi kudu ba a kan ainihin wato minbarin ma wallahu alam na'am 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 dan uwa yana tambaya mutumin da ya buge direba ne ya buge mutum ya har ya mutu kuma wanda aka buge ya mutu ba musulmi bane ba shin za a yi kafara rai kafara ai arai ake yi kafara an gane ku rai ne ai za'ai kafara in kuma aka ce za a biya diya ma za a biya diya amma inda kisa ne to ba za a kashe musulmi dan ya kashe kafiri ba anan ne ko bambanci inda kisa ne na ganganci musulmi ya kashe kafiri to shi ba za a kashe shi ba dan ya kashe kafiri sai dai ya biya diya mughallaba ka gane amma kafara tana nan za'ai kafara azumin wata biyu a jere wallahi ta'ala alam ka gane masha Allah abin da muka amsa daidai Allah ya ba mu na'am to bismillah na'am na ifadillaha alillah wa idha sta'anta fasta'in billah kowani abu zaka roka idza sa'alta fas'alillah ko duk abin da zaka roka ka roki Allah Allah zai baka shi fa idza sta'anta in zaka nemi taimako ka nemi taimakon wa taimakon Allah ubangiji Allah zai taimaki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in izuwa ga Allah ake neman taimako an gane ku izuwa ga Allah ake neman taimako amma wannan yana nufin ka hana karka nemi taimako a wajen kowa ai neman taimako a wajen wani sababi ne a haƙiƙanin mai taimakon Allah ne shine haƙiƙanin mai taimako amma ka nemi taimako wani kuma ya taimake ka wannan sababi ne ka gane ku naka ba hana ba ana ba ka gane ko masu wata fahimta yace ai to ka nemi taimakon wani ma shirka ne ka nemi taimakon wani ma shirka ne a kai haƙiƙa ka san mai taimako shine Allah kuma shi kadai ne ake neman taimakon sa amma ya zama ga wani wasuda wanda zai taimake ka da Allah wani taimake inda naira kaza ina so zan dan yi kaza sai dauka ya baka zai zama laifi abinda kai zai zama laifi in dai baka da shi kuma ka cancanta ka roka ka cancanta ka nemi wannan taimakon da Allah taimaka mun ka tura mun mota ta wannan ba zai zama laifi ba an gane ku taimaka mun da Allah mun dora wannan kayan nawa wannan ba zai zama laifi ba neman taimako irin wannan su wannan wasuda ne sababi ne amma zaka roki Allah bukata ka roki Allah sai kaga Allah ya turo ni sai maka ko ko Allah ne zai maka da kansa kana gani mubasharatan eh a gani yauwa zaka nemi ka roki Allah ya baka kudi sai kuma ka kama kasuwa ko ka roki Allah ya baka kudi sai kuma kai noma ko ka roki Allah ya baka kudi sai kuma ka tafi aikin faskare ko ciyawa ko itace da sauransu ko ba haka ba ka san wannan shine sababi kenan ka bi hanyar sababi Allah mu dauke sarki taimake mu tajidu tuja haka zaka samu Allah daura da kai bima'ana ifadillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ifadillaha tajiduhu amamaka ifadillaha tajiduhu tujahaka duk akwai wannan ko ka kiyaye Allah zaka same shi gaba gare ka ka kiyaye Allah zaka same shi daura da kai ma'anar wannan in ka kiyaye dokokin Allah shi kuma Allah zai maka duk abin da kake bukata na rayuwa shine ma'anar kawai abinda Allah ya haramta ka kiyaye kar ka aikata abinda Allah ya umarni a aikata na wajibi lalle ka tsaya ka aikata har ma wanda yake na sunna da mustahabi duka kokari ka aikata sai ka samu shi kuma Allah ya ma ya tsaya maka komai naka sai Allah ya maka komai naka da kake bukata sai ya komai ya dinga zuwa maka cikin sauki an gane wallahi ta'ala alim abinda wa alaikum salam mun
tambaya ne wallahi suna tambaye deadline na kamar dena
karban
kuma ranar da za a gabatar
na'am zai kasance nan da kwana biyar ne ko karba eh biyar ga wata za a daga nan zuwa uku ga wata dai ka uku ga watan February daga nan zuwa uku ga watan February insha Allah shine deadline na karban gaba daya eh insha Allah wallahi alam ko watan biyar shige na ko na'am abinda muka malam zakari ya tambaya ne to insha Allah abinda muka karanta da abinda muka amsa daidai Allah madaukakin sake ba mu ladan sa wanda kuma muka yi kuskure a ciki saboda karancin fahimta ko karancin ilimi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya ba mu lafiyar zama lafiya ya ba mu takawa ya ba mu ikhlasi Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya tsare mu daga ilimin da ke bai da amfani Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ubangiji Allah subhanahu tabaraka wataala ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya wannan yanayi da ake ciki na fama da canjin kuɗi ubangiji Allah ya kawo mana saukin sa Allah ubangiji ya kawo mana saukin sa Allah kuma ya kiyaye hasarori a ciki zaɓe da za a yi nan gaba kaɗan, Ubangiji Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai, shugabanni na kirki, Allah kuma ta'ala ya sa a yi zaɓen lafiya a gama lafiya. Allah ya sa a yi zaɓen lafiya a gama lafiya. Iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi, malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi. Yadda muka taru a wannan masallaci dukkanmu muna da bukatu daban-daban. Allah ka fi mu sanin bukatunmu. Ya Allah kowa ka biya masa bukatarsa. Ya Allah kowa abin da yake jin tsoro Allah ka kiyaye shi. Kowa abin da yake fatan sa na alkhairi a rayuwa Allah ka tabbatar mana. Allah duk abin da muke fata na alkhairi a rayuwa Allah madaukakin ka tabbatar mana. Allah ka tabbatar mana da shiriyarka da kaunarka da kaunar manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya'yanmu yaranmu kannanmu matasa Allah ka shirya mana su. Allah ka shiryar mu na su hanya wacce take ta daidai. Ka kiyaye su da fadawa hanyoyi na ta'addanci. Waɗanda suke ba su da sana'o'i Allah ka sama musu ayyukan yi. Allah ka inganta musu sana'o'insu kuma ka sanya albarka cikin sana'o'in. Yan kasuwa Allah ka sanya albarka cikin sana'o'insu. Manoma Allah ka sanya albarka cikin nomansu. Ma'aikata na gwamnati Allah ka sanya albarka cikin ayyukansu kuma ka ba su ikon yin adalci cikin ayyuka din. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ana. Na'am. Akwai yan uwa da suka tafi service ainihin wato Allah Ubangiji ya sa a dace cikin service din kuma Allah ya dawo mana da su lafiya. Allah ya sa su kammala cikin nasara. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.